Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu sallama da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen Litinin 15 ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a wadin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin
Jamila Kabiru Fage,
Usman Ahmad Kabara,
tare da Halima Jumrau.
Mata na fuskantar matsaloli masu dimbin yawa a rayuwa waɗanda ba za su iya lissafa ba za mu iya lissafa su ba. Cin zarafi, gallazawa, duka, zagi, saki da kwace ƴaƴa ba bisa ka'idar shari'ar Allah ba. Wulakanci iri-iri. Yau akan wannan shirin yau da gobe shirin matasa zai mai da hankali.
Idan ka ga mace mun namiji na wulakanta ta to babu soyayya.
Yazo ya bubbuge ta tafi sa. Amma tana nan
duk bulakancin da namiji zai mata zaka ga tana bin shi daman tana son shi ne na gaske.
A daina wa yara auren dole.
Gallazawar da cin zarahin ba ma sai mata sun girma ba. Akwai wasu a cikin al'umma waɗanda ba su da wani aiki sai dai su yi ma mata hyaɗe tun suna ƴan ƙanana ba su san komai ba. Shi yasa aka kafa kungiyar yaƙi da hyaɗe da kuma rigingimin cikin gida mai suna Stand to End Rape Initiative.
Mun lura fyaɗe yana da yawa a Najeriya. Hangen nesan mu samu al'umman da ba fyaɗe, al'umman da za ta tsarkakar da kanta daga tashin hankalin cikin gida, wato domestic violence.
Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa. Ku ji irin muhawarar da za a yi a zauren na matasa da cikakken bayanin Fatima Osman akan kungiyar yaƙi da fyaɗe da rigingimin cikin gida ta Stand to End Rape Initiative da kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa me yasa matan da miji ke yi wa duka ba sa fada domin a taimake su.
Sakon farko daga shafin Facebook. Shehu Adamu Rijau yace VOA da farko dai dukan mace ma abu ne wanda bai dace ba. Idan ta yi maka laifi, akwai hanyoyi da dama da zaka bi domin ka ladabtar da ita, amma ba ta hanyar duka ba. Maganar kuma me yasa matan da mazansu suke dukan su ba su fadi domin a kawo musu agaji ya danganta ne. Gaskiya wata saboda san da take wa mijin nata ne. Tana gudun a zo a tarar da yana dukan ta abun kunya ne domin abun kunya ne dukan mace. Wata kuma kawai saboda dai ba ta son a sani ne. Amma fa duk da haka nan akwai masu fadawa kawayensu da sauran waɗanda suka yarda da su. Sai dai kuma suka roki don Allah kar a fadawa wani domin idan aka fadi iyayensu za su iya ji. Hakan kuma zai iya kawo tangarda ga zaman aurensu. Su kuma ba za su so hakan ba.
Salam yau da gobe. To ni ina ga waɗannan dalilai ne ke hana mata kai ƙarar miji gaba idan ya dake su. Na farko, akwai soyayya da ke tsakanin su. Ko da yake zamu iya kiranta makauniyar soyayya. Tunda soyayyar ya hana ta gane laifin da shari'a ta yi hani da shi. Na biyu, akwai tsoro. Tsoron abin da zai biyo daga ɓangaren mijin ko waɗanda ta kai musu ƙarar. Domin wasu iyaye ba su cika yarda da ƙorafin da ƴaƴan ke kai musu ba. Musamman idan ta saba kai ƙarar. Na uku, kuma na ƙarshe a tunanina, shi ne rufin asiri. Tunda addini ya ce ku rufa wa juna asiri. Bai kamata kuke fitar da sirrinku ga wasu ba, matuƙar za ku iya magance matsalar. Sako daga Comrade Usman bin Affan da Maturu.
Jamila, amma wannan sirri ne ko cin zarafi?
Gaskiya cin zarafi ne.
To sai sako na gaba, Jamilu Muhammad Gwaram. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kamar yadda wata mata ta shaida mini, ta ce akwai dalilai guda uku da zai hana ta fada wa iyayenta idan mijinta ya doke ta. Dalili na farko shine ba ta so a ji wata baraka tsakaninta da mijinta, don haka za ta iya boyewa. Dalili na biyu, tana ganin idan ta fada wa iyayenta za su iya daukar hukuncin da yafi nasa idan suka gano cewa ba ta da gaskiya. Na uku shine ba mamaki laifin ya kai ya doke ta, don haka za ta iya hakura ba tare ta fada wa kowa ba. Amma dai addini ya hana miji ya doki matarsa kamar an aiko shi. Kafin mutum ya yi duka, dole sai ya bi waɗansu matakai da addini ya shimfiɗa.
Dan Allah, ku yi bakin ƙoƙarinku domin wayar da kan jama'a game da illar dukan mata, tare da faɗakarwa game da yadda za a iya magance lamarin da kuma kare haƙoƙin mata. Wannan saƙon Daniel Asher ne, amma Usman Kasan ya yi bayani da farko, amma gaskiya ba mu fahimta ba.
Ya ɗan yi wani layi ɗaya, amma sun harhaɗe ba mu gane ma'anar me yake so ba. To, ya haƙuri da tsallaken da aka yi, amma dai an isar da saƙon da yake cikin saƙon. Sai kuma saƙon ƙarshe na Bashar Kansila mai tukunya Dirin Daji, jihar Kebbi, Najeriya. Salam filin yau da gobe. Akwai dalilin da yasa wasu mata da miji ke yi wa duka ba sa fada a taimake su. Wasu matan ba su da gaskiya, wataƙila sun aikata laifi marar kyau da ba sa son makwabta su sani. Wasu kuma matan tsananin so da ƙauna da suke yi wa mazajensu kuma ba su son a ji sirrin da ke tsakaninsu. Domin akwai wani makwabcinmu da ke yawan dukan matar shi, amma har yanzu ba wanda ya san dalili, kuma suna tare har wa yau. Haka zalika, mijin da ke dukan matar shi rashin sanin daraja aure ne, kuma tsakanin miji da mata sai Allah.
To yanzu kuma idan muka duba shafin Twitter @excellency2014 ya ce @voahausa, ni dai shawara ta ga mazaje masu dukan matansu su tuna cewa so da kauna ne yasa suka yi aure, don haka bai kamata duka ya biyo baya ba.
Sai @alhaji mele ya ce @voahausa, yau da gobe wannan mummunan hali ga mazajen da suke yi wa matansu duka, idan ba za su iya zama da su ba to su sake su mana.
Sai kuma @saniyelwa2006 ya ce @voahausa, wasu lokutan soyayya ce ke yawa, tana ganin idan ta faɗa zai sake ta.
Sai @smailengelenge ya ce @voahausa, wasu lokutan soyayya ce ke yawa, suna ganin idan suka faɗa mijin zai sake su.
Kaga ra'ayinsu ya zo daidai kenan da Saniyelwa.
Haka.
Sai kuma @kabir_yantaba ya ce @voahausa, to mata iyayenmu haƙuri gare su, suna yin shiru domin su kare mutuncin 'ya'yansu, amma aure da bugu zalunci ne.
To sai kuma @babaganazango ya ce @voahausa, mafi yawancin hakan rashin sanin illar ɓoye wannan al'amari ne yasa mata ba sa kai ƙarin mijinsu.
To sai kuma saƙon @fatima_manga ta ce @voahausa, wasu kunya suke su nemi taimakon a cece su don kar a ce mijinta na dukanta. Kun san tsakanin miji da mata sai a hankali.
Sai kuma @almangawi ya ce @voahausa, gani suke koda sun nemi taimako ba mai zuwa ya taimaka musu, ganin cewa ba a shiga tsakanin mace da mijinta.
@jamilu_muhammad_ji ya ce @voahausa, yana da kyau miji ya bi waɗansu matakai da addini ya shimfiɗa kafin ya kai ga duka, dukan da ba zai haifar da lahani ba.
Sai @danfulani_mubi ya ce @voahausa, kai jama'a wannan zalincin har ina, a ɗauki ya a baka kana godiya, amma ka koma dukanta a gaskiya babu rashin imanin da ya fi wannan.
@sani_h_harbau ya ce @voahausa, babbar magana wannan, ina ganin baya rasa nasaba da tsoron tonan silili da zai biyo baya a tsakanin al'umma.
Sai saƙon ƙarshe na Twitter ɗin daga @abubakar_baffa_12 ya ce @voahausa, kwaɗayi ne kawai dama yawancin masu dukan mata masu arziki ne, su kuma saboda kwaɗayi ba za su iya rabuwa da su ba.
Jamila da Usman.
Halima.
A wannan hilin na yau da gobe, mu duka mun ji bayanin da Sheikh Ibrahim Daurawa yi lokacin da Sarkin Kano ya bayani, ya ce idan aka bigi mace, ƴan uwanta za su iya rama mata.
Alakaɗa ka kaiwa.
Yawwa, saboda haka ina fatan mutane sun ji wannan bayani da Sarkin Kano ya yi da kuma bayanin da Sheikh Daurawa yi, saboda abin ya kai inda ya kai. Galibi dan ana shiru ne a bar su, za ki ga mace za a bige ta. Ita ta san wahalar da take sha, ta je gida, amma za a kora ta kamar akuya, koma gidan mijin, koma su dai ka a zo a ƙara ɗaura musu nauyi. Ina watan iyaye za su canza wannan abin nasu, saboda idan aka ga mata tana ta zuwa gida tana ta dole a bincika a san me ke faruwa
haka yake
yawa
eh kar a dinga fakewa da cewa ai kila laifin da ta yi ta cancanta menene ya cancanta da zaka duka musu
gaskiya babu duka ba duka saboda yadda malamai suke bayanin rahama Allah ba za a ce Allah yana da irin wannan rahama
Qur'ani na kuma cewa ya kasance su da tautatawa amma rubuwa za ku yi misali
kuma a ce ya ce ka bigi ni ba malama bace amma inda ma aka ce ai dukan a sake mai da hankali a duba a ga saboda me
kila ma dukan cikin hikima yake nake ba na hannu da hannu ba
yawa
to Allah ya samu dace to yanzu zauren matasa gashi ga kuma Hassan Maina kaina tare da Alhaji Sani Musa mai riga da Mrs Deborah Zaka da kuma Alhaji Muhammadu Bashir baban Dugumel muharrar sasu za ta mai da hankali ne game da irin waɗannan maza da muke magana masu gallazawa mata da tauye musu haƙoƙinsu musamman idan sun san matan ma suna son su yi tsakani da Allah kin ga ko ba hujja
babu kam
yawa Bashir baban Dugumel me yasa ne wasu matan ba sa son masu tausaya musu sai masu gallaza musu
eh to daman ko da yake wani lokaci ni ina ga wannan ya danganta kuma ga tarbiyyar da mace ta samu tarbiyya da za a tarbiyyantar da mace babban abu ne tun daga gida tun tana yar karama ta fahimce da yanayin rayuwa yake ta fahimci me kaunarta ta fahimci me santa da gaskiya da sauran abubuwa makamantan wayannan wanda idan mace wato ba ta da sani akan irin wannan to ana iya samun irin wannan matsala kuma a inda nafi danganta ma irin wannan matsala shine kamar akwai mutane wanda zaka ga cewa sai mutun ya je ya gama lalacewarsa da mace a waje zai auro ta to fa idan ka auro ta din wannan yawanci wannan rayuwar da kuka saba yi kamar yanda waɗansu sukan yi makan gani wanda zaka ga gashi mutun ya je irin wannan rayuwa wanda ba aure ya ajje mace yana taulakanta ta wani ma ya bige ta ya mata abin da ya ga dama da sauransu ana samun irin wannan in ka auro irin wannan matar to idan aka zo gidan kuma to duk abin da zaka yi mata to fa sai kai din nan koda wani zai zo in zai yanka kansa ya bata ba za ta damu da shi ba akwai mata masu irin wayannan dabi'un koda yake ba a tare an zama daya ba akwai wanda gaskiyar magana ba sa iya amincewa da irin wannan to amma dai a takaice ni ina ganin tarbiyya ma wata aba ce na mace ta fahimci mai kaunarta da wanda baya kaunarta ta fahimci mai gidanta yana kaunarta yana biya mata haƙinta ne kamar yadda ya kamata da sauransu wanda mai yuwa wannan yana daga cikin abin da zai rage irin wannan matsala amma tabbas akwai mata masu irin wannan ɗabi'ar ko kashe mutum mace mutum zai yi ya ki ciyar da ita wani ma zuwa zai je ya shawo kayan mayansa ya zo ya bubbuge ta ya tafi sa amma tana nan inda kuma za a samu wani wanda za a aura mata shi wanda zai kula da haƙinta ba za su kyauta masa ba
to kin ji ba malama me zaki shi akan wannan ko irin waɗannan mata
ni dai to bashari dai yayi nashi magana amma tarbiya ba ta da komai a cikin wannan saboda duka duk maganganun da muke yanzu ta fado akan soyayya ne namiji zai zo ya ce ma mace yana son ta ita kuma za ta zama ta shiga soyayya da shi tana son shi har aure ta zo ashe daman nashi halin boyayye ne yana nan a gefe to in ya fara nuna mata haka nan kaga za ta baude za ta zama wani iri amma wai dan namiji yana biyan bukata in ba sai shi take yi ba ko ya kawo mata duniyar gagabaki daya ya bata hannu fa shi dai kawai yana yin wancan nashi ne kawai amma ita zuciyarta ba haka bane amma kuma wanda zaka gan komai dubulakancin da namiji zai mata zaka ga tana bin shi dama tana son shi ne na gaske tana son shi na Allah da Annabi
Alhaji Sani Musa mai riga eto ya danganta ga wace irin mace ka samu kuma duk abin nan magana da muke yi fa magana ce ta so idan mace ba ta kaunar ka ba ta son ka to babu yadda za a yi fa a samu zaman lafiya in kana son ta tana son ka to duk wasu korafe da ake samu da kuma wato rashin jituwa a gidajen wato a zamantakewan aure ba zai samu ba wayannan maganganun da muke yi ya ta'allaka ne ka cokan akan so in ka ga namiji ana walakanta shi to babu soyayya idan ka ga mace mun namiji na walakanta wata to babu soyayya kuma babu hakurin zaman aure shi yasa in za a yi aure zaka jana ci Allah ya bada hakurin zaman aure kuma wani lokaci akwai gajin hakuri tsakanin ma'auratan saboda haka ni ban ga a ce namiji ya kasa samun mace da take gallaza shi ko mace ta samu namiji da ke gallaza ta ba a'a babu soyayya ne kawai lokaci da jama'a wato ma'auratan za su zauna su yi nazari idan zaka aure mace ka tabbata tana son ka idan babu so in dai za a hada ku ne ce auren dangi ko kuma a wannan yar wance ne mun abota da babanta ko kuma da kakarta a daina wannan a tabbatar cewa akwai so tsakani idan babu soyayya tsakani to babu inda za a tafi na ɗaya kenan na biyu a daina wa yara auren dole idan mace ta ce ga wanda take so koda ba shi da komi kwadayi kenan iyayen su daina sanya kwadayi koda ba shi da komi zaman aure da kuma zamantakewan aure lami lafiya shine kuma adina cewa sai mai kaza sai mai kudi sai mai kaza in dai ta ce koda mai tura wheelbarrow ne mai tura ruwa ne in ta ce shi take so a bata in dai dai an duba halayen sa yana da halayen kirki kuma iyayen sa mutanen kirki ne
na'am bashir baban dugumal to irin wannan wani lokaci akwai waɗanda suke zuwa daman da halin su suke zuwa daman ba su da kirki wani lokaci kuma yadda mutun ya bi da matarsa wasu zaka ga cewa mazaje ne na kwarai kuma suna da kirki to amma wani lokacin yanda za su bi da matan nasu ana iya samun wannan matsala su kuma matan sai su kangare tunda kai a tunaninka a matsayinka kana tunanin namiji ne na kwarai bare ka sakarwa mace ko menene ta ga dama ayi da sauransu to akwai fa buƙatar koda dabba ce kake tare da ita in tayi wani abu wanda bai kamata ba ka nuna mata wannan bacin ranka akai ko damuwa ko kuma cewa wannan abun ban amince da shi ba bana so bai kamata ba kada ya zamanto daukar ka ko kuma abin da kake ji a zuciyarka na cewa kai mutumin kirki ne ya sanya kuma kai ka rika yin wata dabi'a wanda ita kuma matar ka za ta zamanto cewa tana yin abubuwan da basu dace ba kana yin shiru domin ana samun irin wannan matsala to ai dama na farko dai ai dama sai an yadda cewa akwai matsalar ake samun gyara ma'ana irin waɗannan matsalolin da muka yi magana duk akwai su to lallai lokaci kuwa yayi idan har matsaloli ne da suke haddasa irin matsalar rabuwar aure da sauransu to lokaci yayi da ya kamata kowa ya nutsu yayi wa kansa fada ya fahimci abin da ba kyau cewar ba shi da kyau a kuma daina yi illa iyaka da mazan da matan kowa ya tsaya yayi tunani ya ga cewa abu mai kyau shine abin da ake bukata a rayuwar aure
to wannan dai inda Allah ya shirya kenan saboda a cikin matan akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali a cikin mazan ma akwai kwararru akwai kuma wanda ba su da hali mai kyau in aka hada mai hali mai kyau aka hada su wa'annan munanan halin kuma hada su ai za a yi yaki a cikin gida dole ne a samu wanda ke da hakuri a hada da wanda ba ta da hakuri sannan kuma a samu wanda take da hakuri a hada da wanda bai da hakuri so that ko da an ga ka samu matsala za a samu ruwan sanyin da za a kashe wutan da shi Allah ya ce mu tashi ya taimake mu ba amma kan in muka tashi Allah zai taimake mu saboda wannan sha'anin yau da gobe sai Allah in muka hada komai muka ba ubangiji muka ce to ubangiji ka taimake mu zamu namu kokarin kuma ya kara ba mu hakuri ya ba mu zuciyar da zamu yi hakuri saboda mu zo na tare kagan karayyan aureya ba za ta tashi ba saboda haka sai dai ubangiji Allah ya taimake mu
Bashir ban dukuma a karshe in zaka karkare mana shirin a karshen karshe menene shawaran da zaka bayar kadaki jaki kadaki taiki wato bangarorin guda biyu na farko dai a tsaya gaskiya da gaskiya tsakanin ma'aurata kai da zaka aure yarinya ka tsaya gaskiya da gaskiya ka gudanar da kyakkyawan bincike a kanta ma'ana ta gari ce sa'an nan kuma duk abinda zaka yi karka wuce gona da iri ko kai ƙarya na kan cewar kai wane ne bayan kuma ba wanan bane kuma karka farawa mace da abinda ka san ba zaka iya dorewa da shi ba ko da ta zo gidanka a yayin da kake da niyyar auren ta kake zuwa yau da gobe haka zalika a tabbatar akwai soyayya tsakanin ma'aurata ba an tirsasa juna ba domin in aka tirsasa juna zaka ga cewa to fa an zo gidan nan ba za a yi zaman lafiya ba wannan ina ga shine shawarwarin da zan ba kowane bangare
wasu na ji suna furucin talauci shine wai kan gawa a gurin mutuwa
to Madina Dauda ta zamna da Fatima Usman ta kungiyar yaki da hadirar gingimin cikin gida sun tattauna sosai akan kungiyar da kuma irin ayyukan da suke yi na taimakon al'umma
Sunan kungiyar mu Stand to End Rape Initiative.
To me ya ma'anan kungiyar?
To kungiya ce dai wanda hangen nesan mu samu al'umman da ba a fyaɗe, gari mata ko maza ko yara, sannan al'umman da za ta tsarkakar da kanta daga tashin hankalin cikin gida, wato domestic violence. Sannan manufar kungiyar mu dai a samu ƙarshen duka wani siffofin fyaɗe, sannan a ilmantar da al'umma game da yanda suke tunanin fyaɗe da matakin da ake ɗauka game da waɗanda suka aikata wannan abu. Sannan a taimaka a wajen psychological services zuwa ga waɗanda aka yi wa fyaɗe. Psychological services wato shawara wajen kawar da fargaba.
Yaushe kuka kafa wannan kungiyar kuma me yasa kuka ga cewa ya dace ku yi wannan kungiyar?
Kungiyar nan dai an fara kafa ce a ƙasar Lagos, yayi shekara biyu kenan. amma yanzu mun zo Abuja, sannan yanzu muke fara ayyuka a Abuja. Abinda dai yasa aka fara kungiyar nan saboda mun lura fyaɗe yana da yawa a Najeriya. Sannan kuma abin mamaki bisa binciken da muka gudanar tunda ƙasar Najeriya ya samu ƴancinta a 1960. Mutane wanda aka kama sun yi fyaɗe kuma aka kai su prison ba su wuce 18 ba. Sannan so da yawa zaki ga wanda aka mafyaɗe ba sa ma iya fitowa su ce an yi musu saboda irin al'umman da muke zama a ciki mukan kyamata wanda aka yiwa. Sannan so da yawa zaka ji iyaye ba su ma yadda cewa an yi ma ƴaƴayensu ba ko ƙannansu. So irin tsoro da kuma rashin hukuma da dokoki shine yasa founder dinmu iga ya kamata a yi irin wannan kungiya da ke tsayawa yana karɓan ƴancin waɗanda aka yi ma abun nan.
Kenan bancin kwatan ƴanci kawai za ku yi ma waɗanda aka riga aka yi fyaɗe kenan?
A'a, ba kwatan ƴanci kawai muke yi ba. Muna yin rigakafi, sannan muna yin taron ilmantarwa, wato awareness campaigns, muna sexual and reproductive health rights. Saboda ƙungiyarmu dai muna ganin cewa kowane mutum yana da haƙƙi da samun isasshen kiwon lafiya mai araha wanda kuma yake la'akari da buƙatun al'adunsa. Suna da ƴancin samun damar kulawa da lafiya ba tare da an nuna musu bambanci ba, so ba tare da any form of discrimination ba. Kuma suna da hakoki akan harkan kiwon lafiya da ke amsawa zuwa bukatunsu na musamman. Wannan kungiya tamu kuma tana aiki zuwa ga tabbatin cewa an samu hanyoyin rigakafi da ayyukan magani. Sannan na biyu muna taron ilmantarwa, wato awareness programs. A manyan bangaren na kawo ƙarshen fyaɗe da tashin hankali shine sanar da al'umma da mutane ƴan ƙasa, wato citizens, hanyar da za su iya hana faruwar irin abubuwan nan. Taron da muke na ilmantarwa yana jawo hankali ne wa mutane akan matsayinmu akan rigakafi, haɗari da dalilai da ke cikin al'umma, da kuma inda za a iya zuwa idan fyaɗe ko tashin hankali cikin gida ya auku. Sannan muna samar da waɗansu jerin albarkatu da kayan ilmantarwa a al'umma akan fyaɗe. Bugu da ƙari, muna haɗa kai da waɗansu ƙungiyoyin jama'a masu zaman kansu da kuma yansu cibiyoyin don baza bayani a cikin al'umma. Sannan na uku, muna yin abin da ake kira peer mentoring. So wanda dai suka yi tsira ko kuma suka ɗanɗana fyaɗe, so da yawa sukan sama cases inda ake kyamatansu a cikin al'umma. Kuma suna samun matsala wajen shiga al'umma su yi cuɗanya yayin da suka saba ko kuma su maganta abubuwan da ya same su. Ta cibiyarmu na hanyar sadarwa, wato Survivors Network, muna samar da wani dandali ga tsara alƙawarai. Victims ko survivors suna sanin cewa ba su kaɗai ba ne ba, kuma wai ba ƙarshen duniya ba kenan abin da ya same su. Mahalarta suna ƙarfafa su da ganin cewa sun ba da labarin abin da ya faru da su, sannan kuma a cikin wannan dandalin kuma su yi koyi da abin da ya faru da waɗansu. Sannan na ƙarshe dai muna yin therapy. Farga da yanayin da abin da ya same su ko kuma abin da suka tsira, ƙungiyarmu na aiki da ƙwararru wajen kiwon lafiya, wato psychologist kenan ko psychotherapist, don samar da warkewa. Mutane na iya samun shawara da goyon baya, sannan da magani kala-kala. Sannan a website ɗinmu muna da dandali inda zaka iya bayar da rahoton fyaɗe ko kuma namban da zaka iya kira idan an yi ma wani wanda ka sani ko kuma kai kanka in an yi maka. Muna cinikanya ne da waɗansu ƙungiyoyi a wurin kafa wanda aka ma fyaɗe, muna musu wato ɗakin shawara wajen kawar da fargaba inda za su iya kwantar da hankalinsu su faɗa, su yi mana magana abin da ya same su, sannan kuma a haka za mu iya samun lauyoyi har sai an je an yi hukunta waɗanda suka aikata fyaɗe, ana investigations sosai.
Ɗakin shawara wajen kawar da fargaba ɗin nan shine trauma center kenan?
Trauma center kenan, inda akwai ƙwararru medical doctors wanda za su examine. Kaman yanzu a Najeriya babu ma da rape kits. Yanzu da a ce za a je kotu a ce alƙali ya ce a fitar da tabbacin cewa an yi fyaɗe, Najeriya ba ta yi tanadin irin abubuwan nan ba. A ƙasan Turai in ka ce akwai abubuwa da za a ce rape kit wanda zai nuna cewa lallai fyaɗe ya auku, amma a Najeriya ba mu da shi. To ƙungiyarmu muna aiki da waɗansu ƙungiya a nan ciki da waje da za mu ga cewa mun samu rape kit da zai iya taimakawa a wajen da ma za a je kotu in maganan ya kai kotu.
To a yanzu a Najeriya tunda wannan kungiya ta kai har shekaru biyu, akwai waɗanda kuka taimaka mawa aka hukunta mutumin da ya laifin ko kuma kuka keɓe su a waɗannan ɗakuna naku na shawarwari wajen faɗakar da su da kuma kawar da fargaba?
Gaskiya a Lagos din sun yi shekara biyu sun samu cases da dama wanda kuma an taimaka musu. A nan Abuja kuma don ba mu koyi wata biyar da farawa ba, amma dai duk da haka mun samu cases. Saboda yanda yanayin al'ummarmu yake na Najeriya, ba kullum ba ne muke fitowa mu ce gashi mun samu wannan case din, saboda tsaro masu victims din. Amma dai ana samun cases sosai. Sannan ba ma cases din fiye kawai muke dealing da ba. Yanda na faɗa a baya, muna dealing da cases din tashin hankali a cikin gida. Sau da yawa za ki ga cases inda maza suna ma matansu duka, amma saboda maybe ba su je makaranta ba, kuma ba su da wani business, ba su da financial empowerment, ba su da ƙarfafawa wajen harkan kuɗi, sau da yawa ba za su iya fitowa su ce gashi abin da ke faruwa ba. So a nan Abuja mun ma fi samun irin waɗannan cases din akan case din fyaɗe yanzu din.
To kun hukunta wani miji haka da yadda ki matarsa ko kuma aka yi mai gargaɗi?
Matsalan da muke samu, sau da yawa matan ba sa so, sai su ce idan akwai inda za a yi mu fito da su daga cikin wannan matsalan da suke ciki, shi wannan ya isa su. Amma idan da za mu samu matan da za su haɗa kai da mu su yadda cewa a hukunta mai gidansu, da za mu iya yin haka.
To ta yaya kuke fito da su daga cikin wannan matsalar da suka shiga?
Na farko dai muna sanar da su cewa gashi kuna cikin matsala, because akwai illa. Sau da yawa ba sa gane illan, suna cewa za su zauna domin yaransu, amma ba sa gane illar da yake akan yaran. Yaro zai dawo gida kullum ana dukan maman shi ko ana dukan mamanta, za ta je makaranta ba ta ma iya maida hankali. So idan muka samu matan muka yi musu bayani illolin da yake da akan yaransu, sai kiga sun fara bude kansu, suna cewa okay, to lokaci yayi da za mu fitar da kaina daga cikin matsalan nan. Sannan kuma mun taimaka musu da harkan kuɗaɗe, saboda dama suna dependent ne akan mazan. To idan an ba su ƴancin kansu ta harkan kuɗi, suna iya fitowa daga cikin matsalan.
So kuna ba da taimako kenan na dogaro da kai?
Eh, muna ba da taimako na dogaro da kai sosai mukan bada. Amma da ke mu ba wai ƙungiyar gwamnati ba ne, mu ƙungiyar kanmu ne. So sai dai mu fito muna dan roƙon kuɗi mutane da suke zaman kansu, ko kuma sometimes muna tambaya for grants daga wurin gwamnati su taimaka mana. Don sai mun rubuta wasiƙa mun aika ma ƙungiyoyin gwamnati, muna dai jira ne yanzu ko za mu.
Ba kwa tsoron kada ƙungiyoyin gwamnatin nan su karɓe nauyin wannan aikin ƙungiyar nan a hannunku, wato su zama kaman su tunda za su ba ku kuɗi, su ne za su gaya muku abin da za ku yi ma waɗannan mutane?
A dama su da yawa idan za mu rubuta wasiƙokinmu, muna rubuta musu wasiƙa cewa ba mu haɗin gwiwa da gwamnati ko kuma ƙungiyoyin gwamnati.
So ƙungiyoyi masu zaman kansu na ƙasashen waje kenan kuke mawa?
Ba na ƙasashen waje kaɗai ba, hatta na cikin gida ɗin muna haɗa kai da su. Duk inda dai za su iya taimaka mana su taimaka mana. Kuma muna sanar da gwamnati cewa wannan haƙƙinsu ne, saboda ƴan ƙasansu ne abin da yake faruwa da su. So ya kamata ne, abin ya kamata ne ma su taimaka ɗin.
To ku kanku kuna ɗan sawa kanku wani haraji ne haka na taimaka ma ƙungiyar ko yaya?
Muna ayyuka da kuma tararruka na faɗakar da al'umma wajen nemo taimako. Sannan kuma mu kanmu cikin kanmu, wata rana za ki ce an ce ba mu da kuɗi, amma dai ni zan iya yi, ko wata ta ce okay, to ni zan ɗauka nauyin wannan. So muna taimakawa a cikin kanmu. Sannan so da yawa muna samun individuals wanda suke zaman kansu suna taimakawa.
Menene adreshin ku na yanan gizo, wato website ɗinku?
Adreshin mu dai kawai www.standtoendrape.org. To idan kuka je kan adreshin nan, za ku samu duk wani information da ake nema. Number mu, ofishin mu inda yake, programs inda muke, wayansu ayyukan mu, duk wani taron da muke da shi yana kan adreshin.
Malam Usman, ina fata mata sun saurari wannan bayani da Fatima Usman ta yi.
Haka mi
ba mi ma ana kwa. Duk matar da ake duka ko take cikin wani hali na gallazawa ko kuma duk waɗanda aka yi ma ƴaƴansu haɗe, maza ko mata.
Mata haka.
Kun ji sun yi bayani kuma sun yawa sun ba da hanyar da za a tuntuɓe su. In kuma mutum bai ji ba sai a tuntuɓi Madina Dauda.
Haka, sannan yau ba ni ke da saƙon nan ba, yau da gobe ke da saƙon nan. Idan kai namiji ne, ka faranta wa gidanka. To kai ma kana cikin farin ciki
sosai.
Wallahi idan ka gallaza mu gidanka kana cikin gallaza.
Wallahi galibi zaka ga mazan da zaka gansu da fara'a murna cikin jin daɗi. Wallahi in ka je zaka ga suna iyalan suna cikin jin daɗi. Amma waɗanda ka ga
yaran murya to can gidan
nan
manzan ka hoji
sai
ka je hoji hanne wai ce
ai da bahaushe ke ta wanda ya hana dan jaririn da ya ko
hana washe bacci
yawa shi ba zai ba to wallahi in iyalanka na cikin takura kai ma kana cikin takura
jamila
ya gani masu ya kitin shirin kenan sai gobe da izinin Allah madadin
Usman Ahmad Kamara
jamila ta jira gracious wanda ta hada mana sauki da engineer Mr. Greg Burns Halima Jimroki sallama da ku sai gobe.